Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a kodi yaushe da kuke da bukata a shafin mu na sadarwar internet kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Aisha Mu'azu.
To indo kin san wannan shirin namu na yau da gobe a duk wannan rana ta talata yakan duba matsaloli ko kuma abubuwa da suka shafi ilimi ne. Inda yau ma 24 ga watan nan na December shekara ta 2019 za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maudu'in da muka fara makon jiya akan batun kudirin majalisar wakilai na yiwa dokar samar da ilimin matakin farko bai na ilimin na farko kenan na bai daya dan yi mishi kwaskwari ba.
Wannan shakka babu Yusuf a waka a bakin mai ita aka ce tafi dadi mun jiyo ta bakin ƴan majalisar wakilan.
Za kuma ku ji cikakkiyar hira da Aisha ta yi mana da wani masani akan harkokin ilimi na ƴaƴa mata daga jihar Bauchi.
Wato yanda tsarin yake shi maganar ilimi yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba. Amma yanda aka tsama wannan maganar ilimin firamare shi kakakin majalisa abinda ya sa ya kawo wannan doka za ka iya kai hukuma ƙara cewa bata ba wannan ƴancin ta ba na makaranta na cewa idan gwamnati ko hukuma bata tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara 3, 4, 5, 6 ba an ba su ilimin firamare za su iya kai ƙara.
Za mu bude muku layi domin ku kira ko kuma yi mana bayani na ku ra'ayoyi dangane da wannan maudu'i sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Za mu fara da tattaunawar da ni da Malam Salim Muhammad, wani masani a harkar samar da ilimin ƴaƴa mata a jihar Bauchi, inda na fara da tambayar sa tasirin wannan kuduri. Sai ya ce,
Za a yi aiki da dukkan ba.
kasancewar kai aiki tare da hukumomin makarantu da kuma gwamnatoci, ya kake gani za a shawo kan wannan matsalar?
Akwai dokoki da yawa da ake a Najeriya musamman wanda ya shafi ilimi, kuma inda a hin ya dangaci talakawa ne ko talakawa ya aiki dokokin ana jin su aiki ya aiki kuma ba a jin su aiki. Doka ce wannan misali in an yi ta ‘ya’yan talakawa ne za su amfana. Kuma akwai mutane kamar yadda muka fuskanta inda ‘ya’yansu ba makarantun na suke ba, za su zartar da hukunci a kan ko aiwatar da doka. Yayin da wannan da ake so a yi, to su ne ba su dawo musu ayar da su dawo musu ayar da su ne saboda ba su aiki a inda makarantun. Saboda a wata za su mura a ‘yan talakawa ne. Inda aka ce makaranta sau ta daga firamare har ƙaramar sakandare, da sun ja ba a aiki ba ne sun da a su ba su makarantun gwamnati. To ni a tunani na shi ne ko ka za ta yi aiki in dai har ya shafi shi.
Batun kudade da ake biya kwanakin baya akwai wasu hotunan bidiyo da suke ta yawo kafafen sada zumunta a WhatsApp na ajujuwa ne a nan Najeriya. Ajujuwa ne sai kaga yara na zaune ciki ko akan bulo-bulo ana ruwa, ga su nan dai a cikin ruwa kwano na yoyo. Domin idan yaro bai samu nutsuwa ba, shi ma malami bai samu nutsu, bai tattara hankalin shi guri daya ba, a ce ana ruwa ga ruwa a ciki, ta yaya malami zai tsaya, yaya makaratun zai tasiri?
Ra'ayoyin
Malam Salim Muhammad akan wannan batu.
To ai lalle kan kuma aikin ji abin da yake magana yace abun ma abun ban tausayi a ce wai ga makaranta amma wai ba kujera ba teburi ga kuma kwano ma dai a bude a ce wai ruwan sama da lokacin wannan iskar da sanyin nan duk ya kare akan yayan mutane.
To ina za a samu karatu mai inganci. Don da haka abin wani abu da ya dame ni game da wannan wasu bayanai da yayi shine cewa an ce ilimi kyauta ne amma ana karban kudade daga hannun dalibai. Hukumomi sun sani amma kuma babu matakin da suka dauka.
To lalle dai kan kuma zaki ji kullun a cikin abubuwan da suke fadi zasu ce ana bada ilimi kyauta, ana bada kayan karatu kyauta, hatta ma shi kanshi kayan sawa da ake ce ma uniform an ce kyauta ake bada shi amma kuma a zahirance ba za ka je ka gani ba.
To Allah ya kyauta.
To amin suma amin. To yanzu bari mu je ga wannan tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da waɗansu 'yan majalisu domin duba wannan kuduri da kuma dalilan da yasa suke goyon bayan wannan kuduri da za a sake mishi garan bawul.
Wato yanda tsarin yake shi maganar ilimi da maganar tsaron ƙasa da waɗansu dalilai wanda suka dogara na haƙƙi na ɗan adam yana cikin wani sashi na kundin tsarin mulki na ƙasa wanda ba za ka iya kai shi kotu ba, ba za ka iya kaiwa maganar kotu ba. Amma yanda aka tsama wannan maganar ilimin firamare shi kakakin majalisa abinda yasa ya kawo wannan doka na cewa a yi tsarin mulki kwaskwarima a hidda wannan maganar ilimin firamare ya zama na cewa a kai shi wani sashi wanda za ka iya kai hukuma ƙara cewa ba ta ba wani ƴancin ta ba na makaranta ko kuma ba ta ba wani ƴancin ta ba na makaranta. Ana so a hiddo shi a kan ya zama mazaunin shi na dindindin na cewa idan gwamnati ko hukuma ba ta tabbatar da cewa yara waɗanda suka kasa shekara 3, 4, 5, 6, 7 ba an ba su ilimin firamare za su kai ƙara.
A ciki akwai batun cewa a ba su ilimin firamare nan har zuwa secondary kyauta?
A'a, nan firamare ne aka ce dole. Dole na firamare ne aka ce wannan ya zama na cewa ana so a tabbatar da shi akan gwamnati na cewa haƙƙinta ne ta tabbata cewa kowane ɗa na Najeriya ta da ɗiya na Najeriya an ilmantar da su har zuwa mataki na firamare kyauta kuma dole.
Koda iyaye sun ki.
Koda iyaye sun ki.
Ana iya kai ƙarar
su. Shi yasa aka cire shi daga inda ba za ka iya ɗauka ba za a iya kai ƙara ba. Aka sa shi inda kowa zai iya kai ƙarar cewa kai baka bari aka yi ɗanka makaranta ba kuma ke gwamnati baki ilmantar da yaro ba.
Sunana Honorable Yugoda Hassan Kila, ina wakiltar ƙaramar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. To ai a gaskiya Hajiya in kin duba kusan ilimi me shine ginshikin komai a rayuwa kuma kirdiga ta nuna cewa a duniya ma gabaki daya babu kasar da yara ba su je makaranta ba su da ilimi kamar Najeriya. Yaran nan wanda suke yawo da kokowa ko ina kamata ya ce a sun samu ilimin nan kyauta. Gwamnati ta daure ta san yadda ta yi ta ba su ilimi kuma kyauta na primary, domin idan aka samu ilimin nan abin da zai kasance shine za a samu abun yi, za wannan abin da ke na ta'addanci da kidnapping da abin da ake ta duk ba zai yiwu ba. Da akwai ilimi ai an san cewa hanya ce mai kyau wanda mutum in yayi mai kyau ya sani, in ma yayi mara kyau ya sani. Saboda haka ilimin nan mu muna goyon baya cewa lallai mu da muka fito ma daga wannan arewacin Najeriya shi ya tamu kamata a ce wato mun bai wannan kuduri cikakken goyon baya banda mu 'yan majalisa ma hatta ma mutanenmu na gida na waje ce mana irin mu wanda muke wakiltar su da sanatoci da gwamnoni da councilori a yi musu magana lalle a tabbatar cewa an ba da ilimin nan kyauta ga yaranmu ko ina ka je a ƙasar nan a nan arewa za ki ga yara dubbai suna yawo ba abin yi. Inda suna da ilimi mutum yaro ma zai samu a kansa abin yi, yana da zai iya rubutawa ya karanta kuma sannan shi ma ya san in ma sana'a ce ya yi. Idan ma aiki ne zai nema ya yi komai ganganta iliminsa zai san abin yi. Don mutum yana da ilimi akwai abubuwan da ba zai iya ba ko in ga sai ya yi tunani ma kafin ya yi su. Waɗannan yaran su a gaskiya fi sabilillahi wato hajja ce gare mu mu 'yan arewa. Waɗannan yaran da muke gani bai kamata a ce mun basu suna ta yawo sakaka ba, domin zai ga an ce yau wane ya zama roba, yau wane ya zama kidnapper, yau wane shi ne shiga ƙwallar gida, shi ne ɗan tasha, shi ne wannan ko wancan abin da ba shi da kyau a rayuwa. So ilimin nan haja yana da muhimmanci kware daga ce kuma zamu duk abin da zamu yi a majalisa mu ga cewa mun tabbatar cewa wannan abin yayi an gaki ya tuna ai kamar mutanen kasar yamma sun zamanin da muka san cewa sun kawo ilimi kyauta kuma abin ya tallafa musu har yanzu ma yana tallafa musu kan ilimin nan kyauta daga primary har zuwa secondary sai dai zuwa secondary wannan zai wani abu yaro kuma zai san yadda in zai ci gaba in kuma ba zai ci gaba ba iyayen ake cewa a tunatar da su cewa fa ilimin nan fa wato shine ginshikin komai na rayuwa inda suka duba kowane kauye za su ga akwai malamin makaranta ko malamin asibiti ko duba gari ko irin masu zuwa abin na gona ma akwai masu in sun bar ƴaƴansu sun yi ilimi su ma kansu za su taimaka musu da sauran ƴan uwansu saboda ka iyaye kamata muna kira a gare su su tabbatar ƴaƴansu idan ma aka ce ilimin nan kyauta ne ya kamata su tabbatar cewa sun bayar wa ƴaƴan nasu dama su je su yi wannan ilimin.
Sunana Honorable Aishatu Jibril Dukku ni ce memba mai wakiltar mazabar Dukku da na fada a jihar Gombe. Alhamdulillah wannan doka ta mana dadi mu ma wannan doka kuma kuduri shi shugaban majalisa Honorable Abdulhamid Hakim Femi Bajabe Amila shi ya kawo ta kuma mun ba da goyon baya 100% sannan kuma mu a gare mu musamman mu iyaye mata tafi mana dadi saboda ƴaƴa matan da ake hana su zuwa makaranta sai kaga ƴaƴa da yawa ƴan mata suna talle an hana su zuwa makaranta sai a ce su ne su je su yi talle to mu kin ga ya mana dadi saboda kin ga ƴaƴa mata za su koma makaranta sannan kuma wannan ganganci ne ma rashin tura yara makaranta sai rashin tsananta wannan doka shi ya jawo ake barin ƴaƴa gaba ɗaya a waje amma yanzu da wannan doka ni da ke duka muna da dama mu shiga gida mu ga ƴaƴa matan da ba a kai su ba mu ce me yasa ba a kai su makaranta ba kowaye ne yake kula da su mu kai shi ko domin mu bi mu ƴaƴan nan haƙƙin su dan shi ilimi shine gishirin rayuwa in ba a ilmantar da mutum ba zai san Allah da ya halicce shi ba balle ya san yadda zai yi ya bauta mishi ba zai san yadda zai yi gyara rayuwar shi ba zai san yadda zai yi ci gaba a makaranta ba idan baka da ilimin primary ba zaka je ta gaba da primary ba idan baka da ilimin ta gaba da primary ba zaka je ta jami'a ba ko kuma college ba na ilimi na neman ilimi ba to kin ga wannan doka idan dai aka riga aka rataba mata hannu to mu alhamdulillah doka ta UBEC ba a assasa shi ba kuma dokar ma yanzu ta zamanto tayi kwante zance saboda a dokar an ce wai duk uban da bai kai ƴar shi makaranta ba ko ɗan shi waye biya naira 2000 to yanzu duk
tara kenan
shikenan abinda zai biya a cikin dokar kenan abinda aka ce kuma a wannan haka din ma ba a taba jin an kai wani uba dan bai kai ƴar shi makaranta ba ban taba ji ma an kai shi kotu to kin gani ashe wannan doka yanzu zai bani dama because wancan doka ba a assasa shi ba ma to amma ba mu da dama amma yanzu wannan kuma kin ga wannan doka ta ba mu dama kowaye ma an ba ma wasu iyaye dama an ba ma kungiyoyi masu zaman kansu an ba ma kowane mutum na Najeriya dama in kaga abin da bai dace ba a kai ƴaƴa makaranta ba to maza garzaya kotu domin a kwato mu wayannan ƴaƴan haƙƙin kin ga kamar ni da na fito daga yankin arewa maso gabas inda ake tashin hankali inda iyaye aka kakkashe su aka bar ƴaƴa marayu wasu ba uba wasu ba uwar ba uban kin ga zan koma in hada kai da gwamnatin jihata musamman ta jihata ta jihar Gombe domin mu bi sansani mu tabbatar mun kwaso ƴaƴan nan tunda ilimin primary nan kyauta ne kuma gwamnatin tarayya ce za ta bada gudumawa na ilmantar da ƴaƴan nan mu je mu kwaso su mu sa su a makaranta tunda za a ciyar da su a makaranta to dama me ake nema ciyarwa shine muhimmi in an za a ciyar da su a primary sai mu kawo su makaranta gwamnati za ta gina azuzuwa gwamnati za ta dauki malamai sai mu dawo da su makaranta domin mu tabbatar ka fatan yaran da suke zaune a wa'annan sansani mun dawo da su makaranta kuma idan suka samu wannan ilimi ya inganta zai kawo da abubuwa da yawa irin ta'addancin da ake yi nan duka zai ragu sannan rashin abin yi zai ragu domin za a koya musu sana'o'in da za su yi domin su rike kansu su dogara da kansu kuma su taimakawa gina ƙasa gabaki daya
sunana Dr. Abdullahi Balari Misalami dan majalisa na Oketa Gwadaba Ilela daga jihar Sokoto Haji ake san shi da ma matsayin ilimi haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a ilmantar da shi dole ilimin firamare dole ne kowa haƙƙi ne matsayin shi na ɗan adam ya faɗo ɗan adam sun rika shi sun samar da shi to su karantar da shi ya san iya rubutu da karatu karatu akalla dole kafin yayi wannan rayuwa. Don haka wajibi ne, dole ne, ko a addini ma dole ne neman ilimi, kuma dole ne karantar da mutum. Don haka haƙƙi ne na yaro, in ba a bashi ba ya kamata a bada dama ga yaro, ko wakilin yaro, ko wani wanda ya damu da harkan yaro, ya dauki mataki na shari'a a hukuntar da wanda ke da haƙƙi ya kai shi makaranta bai kai shi makaranta ba. Don ilmantar da mutum haƙƙi ne nashi, dole ne akan ƙasa, haƙƙi ne dole na aba dan kowane dan adam ilimi zuwa mataki akalla na secondary school, ya iya rubutu da karatu, wannan a dauke mai haƙƙi. Amma in ba a yi haka ba, to an zalunci yaro, kuma ya kamata a haifar mai da haƙƙin sa na zalunci da akai.
To yanzu wannan dokar za ta bada dama kenan gwamnati ta bada ilimin nan kyauta, ba dole sai iyaye sun kashe kuɗi ba?
Dama ai ka'ida fa, ba wai Najeriya ba, duk ƙasar duniya haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa a bashi ilimi, shi ɗin rubutu da karatu basic. Kuma rashin bashi shi an saba ma doka, kuma an zalunce shi, kuma ya kamata a yi tanadi na ana ya ƙara wanda duke da alhakin ana shi dama na je ya samu wannan ilimi.
Ta Yusuf, ka ji dai irin bayanan da suka koro.
Kwarai kuwa da gaske.
Wato yanzu za a iya, idan har wannan doka ta tabbata, za a iya hukunta, wato za a iya kai mahaifi ko kuma gwamnati kotu.
To ai idan kika duba kasashen ma da suka ci gaba, ai matakin ma ko in ce tsaurin abin ya wuce haka. Anan kamar nan kasar Amurka, idan uba bai kai dan shi makaranta ba, a har gidan yari yana zuwa.
Kamar yadda ake kokari kenan a cimma da wannan doka.
Eh, ko Najeriya a ce naira 2000, ai ba lai, ai ba zama abu ba.
Ai ko baka da wani abu, mai zaka san yadda zaka yi ka samu 2000 ka biya domin kawai a kyale ka. Wani abu kuma da ya dan dame ni shine, wannan doka zai ba da dama ne a baiwa yara ilimi har zuwa matakin primary kawai. Secondary fa.
To kin ga kamar nan kasar da aka ci gaba, shi watan ilimin secondary ma kyauta ne a nan kasar.
Kwarai da gaske. Daji a dai fara da primary.
Kwarai.
Idan aka ga abin da
ya tafiya tai tafiya.
Sai a ga me kuma za a yi nan gaba.
Gaskiya.
Sama suraro har yanzu dai. Har yanzu shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu ji ko me 'yan majalisar dattawa za su tofa game da wannan kuduri. Ga yadda Sanata Yusuf Abubakar yake kallon wannan kuduri.
Ai dokar nan daidai ta yi, yanzu a tuna lokacin da Turawa suke mulkin ƙasar nan, ai sun yi irin wannan dokan. Duk wanda bai kai yashi ko dan shi shiga makaranta ba, you know, a kama shi na yadda, kuma abin da ya kamata a yi a ƙasar nan kenan. Duk wanda bai kai dan shi ba makaranta ba, a kama shi, ba a daure shi, dole ne kawai, you know, ɗayan mu su yi karatu. In ba haka muka yi ba, nan gaba ba za a samu ma waɗanda za su rike ƙasar nan ba. Don haka ni na yarda da wannan kuduri da za a yi, idan ma aka kawo wajenmu, you know, zan yi supporting wannan kuduri. Duk wanda bai kai ɗan shi makaranta ba, oƙen shi makaranta ba, a kama shi a ɗaure a kai fursuna ko wata shida ko zuwa shekara ko wata tara.
Amma za a iya cin taron mahaifi in bai yarda ɗan shi ya je makaranta ba?
To ni ba zan yarda da tara ba.
Me yasa?
A sabili da tara mutum ya zo, watakila a zo a yi tara, watakila yana da kuɗi da zai biya, idan ya biya taron nan gobe fa. Amma ba kowa yake son zuwa gidan fursuna ba. Don haka in ba dai, you know, taron za a yi makudan kuɗaɗe ba, in ba haka ba, gara a yi ko prisma wata shida ko zuwa wata tara, in mutum bai kaɗe shi makaranta ba, bai kaɗan shi makaranta ba. A gefen gwamnati, kuma dole ne gwamnati ta tashi ta tsaya ta tabbatar makarantuna an gera su. Ba makarantu ne wanda, you know, yara kawai za su je su yi wasa, ba malamai, ba ajujuwa, ba abin karatu, ba littattafai da sauransu. To a wannan kuma, you know, dole gwamnati a tabbatar ta tashi ta tsaya ta yi wannan. A wannan ne za a iya cewa in gwamnati ba ta yi ba, akai karan gwamnati ba ta bada daman a samu littattafai, ba ta gina makarantu ba, ba ta kawo malamai ba da sauransu. Amma shigar da yara makaranta inda har iyaye ba su yi ba, kamata a kama iyayensu da wuri.
To masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana min ra'ayinku akan wannan maudu'i namu. To mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi?
To Hajja mai babban suna, barkanku da safiya.
Barkanmu dai.
Kuma Allah gaida shi ogan Yusuf Aliyu Harande, barka da aiki.
To barka ka dai Malam Murtala.
Suna Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna tare da kai, menene ra'ayinka?
Tora ina shi da cewa tuntuni ya kamata kasar nan namu Allah ya mata arziki, Allah ya mata baiwa, kuma kasa ne wadda gaskiya al'umma suna kokarin da yawa gwamnati su ga halin a kuna da suke ciki, halin talauci da halin maki da suke ciki, suna hakuri da halin da suke ciki. Shine cewa ya kamata dama a ce ai a bada ilimi, ai ayaja kasar da ba arziki da akwai talauci, za a ce a samu malam primary ya wadata. Ina ya kamata har secondary, don kun ka ba yaro ilimin secondary, to ko a nan ka bar shi zai iya neman aiki, zai kirkiro ma kanshi wani abu, kuma duk sanda ya samu daman ci gaba da karatu zai iya daurawa daga inda ya tsaya. Amma ya mutu ya sa mini ina da ilimin primary ya tsaya nan, to gaba daya a tawagun wasa ma kan ya kare ta girma ma karatun zai tafi. Muna ƙara yadda Allah ya mana arziki, irin kuɗaɗen da za a kira ce za a je a gyara majalisa 31 abu, me ya ana gina makarantu, an ce mana za a ce gina makaranta 10,000. Ya ce gina asibitoci kanana 10,000. Ya kamata duk wannan a jigina ba ta hanyar gyara majalisa ba, ai ana ta ita majalisa.
To Malam Murtala, layinka ya abin nan. To bari mu koma mu tafi jihar Kebbi mu ji Wake. Magana daga Kebbi.
Assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Arba Asara daga Kebbi State.
To Malam Shehu, muna jinka.
Malam Safilu, wai su ina so in yi maka tambaya, shin wai ita wani gwamnati ta Najeriya shin so take ta bi yan talakawa da masu halin a yi ta kashi ne? Wani irin bala'i ne wannan Malam Safilu?
Malam Shehu, ba Malam Safilu ke magana ba, Yusuf ke magana.
O Yusuf Malam dai, da duba ga irin hitinar da ake tawa mai yanzu, an ware wai dubu biliyan 37 za a gyara majalisa, biliyan 37 an gina majalisa ga biliyan 7, an ware biliyan 37 za a gyara ta, wani irin bala'i ne wannan? Talakawa suna cikin hitina wallahi Najeriya. To ya za a zo a ce wai yanzu an ce in ba in yaro bai sa ɗan ɗan shi makaranta ba za a ci shi tara, to ai da haka nan ma in haka ce mutane za su kama yi Najeriya, ci gaba da kashe mutane mana. Amma wannan abu ai yayi yawa wallahi.
To kana ganin wannan dokar ba ta dace ba kenan, ana ka ganin
wannan dokar sai filo hakin wallahi ba ta dace ba wallahi, wannan ba ta yi ba wallahi.
To bun gode.
To daga Kebbi kuma yanzu bari mu tafi jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi?
Kuna tare da Bashir Mani ne daga Bauchi.
To Bashir, kaji maudu'in da muke tattaunawa akan yau, menene ra'ayinka?
Eh, to gaskiya ga Allah ra'ayi ne shine wannan dokan ba mu ga yin nan gaskiya.
Me yasa?
Saboda ya kamata hukumomi su ɗauki matakai akan karatu din na bada gudunmawa.
To ai abin da ake kokarin yi kenan domin a samar da ilimi kyauta, kuma wajibi dole iyaye su tura ƴaƴansu makaranta, kuma ita ma gwamnati dole ita ma ta samar da ilimi, ta bayar da ilimi kyauta.
To ai yawanci dokan a baki ce kudi ba su aiwatarwa.
To mun gode da la da lamu dai wannan layi mun
rasa. Layin shi ya tsinke ba. To kin ji ya ce wai ai wai dokar kawai a baki take, amma babu ita a aikace.
To kar mu fidda rai.
To lallai dai
kan fudu da rai,
dan
tunda dai akwai kyakkyawar niyya, sai mu dora da addu'a kuma mu ga inda
tunda gaskiya ita wannan doka idan har za ta tabbata, to ina mai tabbatar miki da cewar Najeriya tana iya shiga sahun waɗannan kasashen da suka yi fice a fannin ilimi a duniya.
Kwarai da gaske. To Allah Ubangiji ya dafa kuma ya bada iko ya kai ga gaci.
To lallai kan Allahumma amin.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin,
Yusuf Aliyu Harande,
da kuma wanda ya ba da umarni, Daniel Brown, ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya. Lali.
Sannan za ka ga sun gaba.